Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Idris Abdullahi Bako da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 2 ga watan Yuni. A babin rahotanni za a ji cewa sabuwar gwamnatin Najeriya ta fara nada manyan jami'anta.
Idan ka duba sai ka ga na ɗaya akwai cancanta, sannan na biyu akwai daidaito, ya ɗauko daga kudu kuma ya ɗauko daga arewa.
Sannan za a ji yadda janye tallafin mai da sabuwar gwamnatin Najeriya ta yi ya fara shafar sassan jamhuriyar Niger.
Akwai wani lokaci da muka zan kiran jama'a muke cewa ku hito tun abu bai lalace ba. Daga cikin wannan magana akwai maganar tsadar kuɗin mai, amma mutane ba su saurare mu ba saboda suna samun shi daga makwabta. Shi ne aka ce abin da ya taɓa hanci dole ido ya ruwa. Yanzu Najeriya ta yanke.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman amma maimaici kan yadda ƙabilanci ya fara tsanani a ƙasar Kamaru. Muna kuma tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Abdullahi Idris Bako da labaran duniya.
To salamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran. An tura sojoji zuwa sassan Dakar, babban birnin Senegal, a yau Juma'a, a daidai lokacin da birnin ke cikin shirin kota kwana, ko da za a sami ƙarin tarzoma bayan hukuncin ɗaurin da aka yanke wa madugun 'yan adawa Usmani Sanko, lamarin da ya haifar da tashin hankali mafi muni da aka gani a ƙasar a baya-bayan nan. Mutane tara ne suka mutu a rikicin da ya ɓarke tsakanin 'yan sandan kwantar da tarzoma da magoya bayan Sanko a jiya Alhamis, bayan da aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekara biyu bisa samunsa da laifin gurɓata matasa. 'Yan adawar dai sun ce hukuncin da aka yanke wa Sanko, wanda ka iya hana shi tsayawa takara a shekara mai zuwa, na da nasaba da siyasa. Jami'an tsaro sun yi ta sintiri a kan titunan da babu kowa a kansu a yau Juma'a, sai motocin da aka ƙona da duwatsu da gilasai da aka farfasa da kuma gidaje da shaguna da aka lalata. An kwashe ɗalibai da yawa daga harabar jami'ar birnin cikin motocin bas. Kakakin gwamnatin ƙasar Abdul Karim Fofana ya ce an tura sojojin ne domin ƙarfafa tsaro. Jami'ar Sheikh Anta Diop da ke Dakar ne wurin da tarzomar ta jiya Alhamis ta fi muni, inda masu zanga-zanga suka sa wa motocin bas-bas wuta tare da jifar 'yan sandan kwantar da tarzoma da duwatsu, waɗanda su kuma suka mai da martani da harba hayaƙi mai sa hawaye. Fadar gwamnatin Amurka ta White House na shirye ta tattauna da Rasha ba tare da wani sharaɗi ba game da yarjejeniyar daƙile yaɗuwar makaman nukiliya a nan gaba, duk da cewa tana ɗaukar wasu matakai a matsayin mai da martani kan ƙudurin shugaban Rasha Vladimir Putin na dakatar da yarjejeniyar hana yaɗuwar makaman nukiliya da ta rage tsakanin ƙasashen biyu. Mai baiwa fadar White House shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan zai fayyace muradin gwamnatin Biden kan tattaunawar game da cimma sabbin sharuɗan yarjejeniya a yayin wani jawabi ga hukumar hana yaɗuwar makamai a yau Juma'a, a cewar wasu manyan jami'an gwamnatin ƙasar biyu da suka ga jawabin, waɗanda ba bayyana sunansu ba. A watan Fabrairu ne Putin ya sanar da dakatar da ba da haɗin kai da Rasha ke yi kan sharuɗan yarjejeniyar New Start ta sa ido kan makaman nukiliya da makamai masu linzami, a daidai lokacin da ake samun tankiya tsakanin Washington da Moscow game da mamayar da Rasha ke ci gaba da yi a Ukraine. Ko da yake Rasha ta ce za ta mutunta sharuɗan taƙaita makaman nukiliya na yarjejeniyar, jami'an sun ce Sullivan zai jaddada cewa Amurka za ta ci gaba da jajircewa wajen mutunta yarjejeniyar idan Rasha ta yi hakan, amma kuma za ta nuna alamar a shirye ƙasar take ta tattauna game da tsara sabbin sharuɗa na sa ido kan haɗarin da ke tattare da makaman nukiliya da zarar yarjejeniyar ta daina aiki a watan Fabrairun 2026. Ministocin tsaro da 'yan siyasa, manyan hafsoshin soja, jami'an diflomasiya, masu ƙera makamai da ma manazarta harkokin tsaro na ƙasa da ƙasa daga yankin Asia da Pacific, Turai da kuma Amurka ta Arewa sun isa birnin Singapore don halartar taron Shangri-La Dialogue na shekara-shekara, wato babban taron harkokin tsaron nahiyar Asia. Ana sa ran Prime Minister Australia Anthony Albanese zai gabatar da muhimmin jawabi na wannan shekara a yammacin yau Juma'a. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin zai magana da mahalarta taron gobe Asabar, yayin da ake sa ran sabon ministan tsaron China Li Shangfu zai yi jawabi ranar Lahadi. Taron na shekara-shekara na faruwa ne yayin da zafafan abubuwa ke faruwa a wasu kasashe, ciki har da mamayar da Russia take wa Ukraine, da goyon bayan Russia da China ke yi, da kuma yadda China ke ci gaba da daukar matakai kan Taiwan. To, kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Adadin mutanen da aka yanke hukuncin kisa a Iran bisa laifukan da suka shafi miyagun kwayoyi ya ninka har su uku a wannan shekarar, idan aka kwatanta da shekarar 2022, a cewar kungiyar rajin kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International. A yau Juma'a tana mai gargadin cewa yadda ake yawan rataye mutane na faruwa a wani mataki na bankunya. Iran ta rataye wasu mutane 7 a shari'o'in da ke da nasaba da zanga-zangar da ta barke a watan Satumban da ya gabata, amma masu fafutuka sun ce hukuncin rataya da ake yankewa kan dukkan tume-tume, musamman waɗanda suka shafi miyagun kwayoyi, sun ƙaru a 'yan watannin nan. Kungiyar ta kare haƙoƙin bil'adama ta ce an rataye akalla mutane 173 da aka samu da laifukan da suka shafi miyagun kwayoyi a bana, bayan zaman shari'ar rashin adalci da aka yi. Kungiyar ta ƙara da cewa adadin ya ninka kusan su uku idan aka kwatanta da bara a daidai wannan lokacin. Irin wannan hukuncin ya kunshi kashi 2/3 na dukkan hukuncin kisa da aka yanke a Iran a cikin watanni 5 na farkon shekarar 2023, wanda ya fi shafar galibi mutanen da suke fama da wariya da talauci, inji kungiyar Amnesty. Ana zargin wasu mutane dauki da makamai a Pakistan sun yi garkuwa da wani fitaccen lauya ko mai fafutukar kare haƙoƙin bil'adama a kusa da gidansa da ke birnin Karachi a kudancin Pakistan. 'Yan uwa da masu fafutuka sun fada a yau Juma'a cewa Jibran Nasir da matarsa Mansha Pasha suna kan hanyarsu ta komawa gida da yammacin jiya Alhamis ne. Wasu motoci biyu suka tare motarsu a wata unguwa ta masu hannu da shuni suka yi gaba da shi. Pasha ta sanar da 'yan sanda abin da ya faru a yau Juma'a, inda ta buƙaci a ɗauki matakin gaggawa don ganin an sako Nasir, a kuma ɗauki mataki kan waɗanda ke da hannu a lamarin. Ba ta dai zargi kowa ba, haka kuma babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin lamarin. Wasu mutane 15 ɗauke da makamai suka fito daga cikin motocinsu sanye da tufafin farar hula, suka tilasta wa mijina sauka daga mota, inda suka ja shi zuwa motar da suke ciki. Abinda Pasha ta faɗa kenan a ƙorafinta da ta shigar ga 'yan sanda.
Abdullah Idris Bako aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, sabuwar gwamnatin Najeriya ƙarƙashin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta fara naɗa manyan jami'anta. Daga Abuja ga Umar Faruk Musa da cikakken rahoton.
Wannan naɗe-naɗe da aka yi sun zo a daidai lokacin da ake buƙatar irin yin hakan, kuma an ce Juma'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba akan gane ta. Bola Ahmed Tinubu, sabon shugaban Najeriya, ya yi ƙoƙari ƙwarai wajen zaɓo mutanen da ake jin cewa za su riƙe wannan muƙami kamar yadda ya kamata. Kaga dai game da shugaban ma'aikata na fadarsa, ya ɗauko Femi Bajami Yamila, kakatin Majalisar Wakilai na ƙasa, wanda shi ma kaga gogagge ne a wannan ɓangare, saboda ya yi mu'amala ƙwarai da mutane kuma ya gogu. Kuma dama muƙami ne da ake bawa makusancin makusanci a ciki. Sannan kuma a can ɓangaren wato sakataren gwamnati da ya ɗauko George Akume, tsohon gwamnan jihar Benue, a haƙiƙa ya ɗauko cikakken dattijan arewa mai kishi, wanda kuma ya san darajar ɗan adam da ƙimarsa. Sai kuma daga can Jigawa, in ka duba irin yadda ita gwamnatin Jigawa da shugabanninta suka haɗu kansu da gwargwatarsu suka hidimtawa Bola Ahmed Tinubu wajen gwagwarmayar neman wannan kujera, ya ɗauko Ibrahim Hassan Hadeja, tsohon mataimakin gwamnan jihar. To, kaga duk waɗannan idan ka duba, sai ka ga na ɗaya akwai cancanta, sannan na biyu akwai daidaito. Ya ɗauko daga kudu kuma ya ɗauko daga arewa, ba kamar abubuwan da suka dinga faruwa ba kafin a fara naɗan nan. Aka dinga ganin rahotanni daga shafukan yaɗa zumunta, rahotanni na bogi cewa yawanci Yarbawa sun fi yawa, ko mutanen kudu sun fi yawa, ko wani abu da ya kama da haka. Abin da Najeriya dama take buƙata kenan, kuma abin da yawancin shugabanni suka kwatanta a baya kenan, idan ka cire gwamnati shugaba Muhammadu Buhari da ta zo daga jarumin rinjaye, sannan kuma a ƙarshe ta buge a matsayin wato ainihin gwamnati ce ta iyali.
To, wane mataki zai ɗauka na ya ɗora daga wannan gurin sauran mukaman da suka rage, musamman na ministoci da mayamayan kusoshin gwamnati waɗanda ake ganin nan ma akwai masu harin su samu wani abu bisa ga rawar da suka taka a gurin zaɓe?
To, a gaskiya fi sabilillahi mutane sun taimaka masa kwarai da gaske musamman daga arewacin Najeriya da kuma aran arewan kanta idan ka duba. Kuma tun kafin wannan yayi alƙawarin cewa zai amfani da mutane da suka cancanta kamar irin yadda ya bada misali a lokacin da yake gwamnatin Lagos a cikin wato mutanansa da cewa yankin sa ne kabilar sa ne yawanci da sauran su sauran ƴan Najeriya kusan ya dauki mutanen da suka cancanta ne amfani da su yasa Lagos din tun tana wato ainihin cinkus dakin sun ma ta dawo yau in ka ganta kai ka ce a Ingila kake. To ana ganin a Najeriya ma a matsayi na gwamnatin tarayya Bola Ahmed Tinubu zai kamanta haka. To sai dai inda wato ainihin giza ke saka ba anan bane. Wato dole wani lokaci a fitar da san zuciya ai abin da ya kamata. Misali yanzu idan duk an gama batun dauko bangaren zattarwa ya dauko mutanen da suka cancanta. To idan gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ko kuma ce shugaba Bola Ahmed Tinubu yace zai shiga siyasar majalisa to anan ne ake ganin za a samu tata kusa kusan da wahala hanyar ta bulle. Saboda haka yawanci na ga manazarta da masharhanta suna ta bashi shawara kan cewa ya tsama hannunsa daga siyasar cikin gida demokradiyya cikin gida ta majalisar dattijai da majalisar wakilai ya bar ɗan majalisar nan su zabar wa kansu shugaban da suke jin ya dace da su. Amma matsaga yace zai kancel a cikin wannan to daga nan matsalar sa za ta fara tunda ka san kafin zaben nan akwai rigingimu iri-iri da suka taso kamar na shugaba musulmi mataimakin shugaba musulmi an yi tattace ku ce sannan kuma yana gwamnati na shigowa ta shigo da kafar hagu domin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a ka'ida ta riga ta zara hannunta daga batun tallafin mai ta bar su da area suka zo su kuma suka tara arara da ta suka bayyana yau halin tattalin arziki da hauhau farashin kayayyaki sun addabi kowa a kasar nan. Saboda haka wasu al'amuran dole sai an kauda kai ana yi kamar ba a san ana yi ba. Saboda haka wannan su ne wato abubuwan da ya kamata gwamnatin ta yi a daidai wannan lokaci.
To a gaida Umar Faruk Musa a hirarsa da mai fashin baki Ahmed Musa daga Najeriya kuma bari mu kada jamhuriyar Niger inda aka fara dandana radadin janye tallafin man da sabuwar gwamnatin Najeriya ta yi. Mansur Sani gare ka.
Matsalar man fetur a Najeriya ta jefa al'ummar da ke amfani da ababen hawa a jihar Maradi cikin damuwa. Ganin yadda suka yi dogaro da man fetur ɗin da ake saran danshi ta barauniyar hanya daga Najeriya zuwa Niger saboda sauƙin shi. Yanzu haka da nake hada wannan rahoto kai da kawan ababen hawa ya ragu a manyan tituna na birnin na Maradi. Yanzu ina bakin gidan man Oriba wanda ke bisa hanyar Najeriya. Idan ka ga mutane da yawa na layi a wannan waje sai idan irin haka ta kama. Ko menene tsokacin su?
To ai tsare ce ga ko ba gaskiya ba domin Allah. Tunda kana shan mai can 55 yau gashi ma har ya kai 100 da wani abu ko da 20 ko 30. Yanzu da kallabo inda ke kusa in asauki rahama ce.
To ya kaso ku take yanzu cikin gari?
To wallahi kasuwa cikin gari dai gaskiya ana rashin mahaura da mutane su tuma dai harkan mata gaskiya ko ba gaskiya ba.
Kuma tunda yau in ka tambayi dan Niger cikin kashi 100 baka samun biyu ko uku masu ce maka suna da mai kasar nan tamu. Labari ne tunda yanzu kina ya nuna rayuwar mu kasokan ta dogara ga wata kasa ne ba ga tamu ba. Tunda in dai saboda talaka ake da tuni wannan abubuwa mutane sun daina dogaro ga na wasu.
Muhammadu Lawli Adamu Rabo.
To gashi na ganka cikin mota ta jigila ce ko ta hawa ce ta dadi?
Wallahi ta jigila ce. Nan kauye kama jira tawa radi tarna Adarawa zuwa Kwadara da sauransu dai kana sayan man fetur dala 50 yanzu gashi ya kai 120 to kaga abin sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ba dadi abin.
Haka za ta ba ku da amar fetuwa a matsayin ku na direbobi?
To in muka ga a samu wani abin sai abu to in kuma ba dama kawai sai a hakura a zamna gida.
Hayya mu dai.
Wallahi sai a aje ta mana a kama wani aikin.
Ni sakamakon hakan zai bayar.
Ko yanzu an shiga wani hali. Ta lita 5 gashi ne dake shan jarka ga lita 5 zan sha a hakura lallaba kawai inna samu aikin in ba samu ba a hakura.
Shin komi kungiyoyi masu rajin kare haƙƙin dan adam za su ce game da wannan badakala? Abdul Dan Neto na kungiyar farar hula ko dai reshen jihar Maradi ya ce daman arina wai an saci zanin mahaukaciya.
Akwai wani lokaci da muka zan kiran jama'a muke cewa ku hito tun abu bai lalace ba saboda an dauko wata doka ta ƙasa wadda za ta zama illa ga 'yan ƙasar Niger. Daga cikin wannan magana akwai maganar tsadar kuɗin mai amma mutane ba su saurare mu ba saboda suna samun shi daga makwabta. Shi ne aka ce abin da ya taba hanci dole ido ya ruwa. Yanzu Najeriya ta yanke.
Wani irin mataki kuke dauka domin ganin cewa an daidaita wannan?
Yau yanzu kaga gobe in muka kira sa muka ce ku hito mu je mu gwamnatin magana dangance da haka za su zaburuwa. Sai dai mu kira ga gwamnatin mu.
Dubin-dubatar al'umma da dama ne ke wannan sana'a ta bumburutu ko sai da mai a bakin titi wadda doka ta haramta, inda na nemi jin ta bakin wasu daga cikinsu abin ya cutura. Sai dai sun nuna mana cewa a matsayinsu na 'yan ƙasa za su so a ce an sauke farashin da za su iya sauwa su masu saida. Duk da doka ta hana sai da man a bakin titi, suna fatan gwamnatin ta samar masu da wata sana'a wacce za su yi dogaro a matsayinsu na 'yan ƙasa. Mansur Sani, muryar Amurka, daga Maradi, Jamhuriyar Nijar.
To a gaida Mansur, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wani sirri da ya bayyana a ƙasar Kamaru a 'yan kwanakin nan, muna ganin yanda ake samun ƙaruwar ƙyamar baƙi da ta'azzarar ƙabilanci da kuma ƙyamar wasu ƙabilu a kafafen yaɗa labarai da shafukan sada zumunta. Haƙiƙa ya ƙarfafa batun janye shaida da kuma sanya 'yan ƙasar Kamaru gaba da junansu. Ga ra'ayin sanata Umaru Mazado.
Zaman tare a da ya fi na yanzu. A da ba a san bambanci ba, ba a san ƙabilanci ba, ku duka ɗaya ne. Hankali na nan, lafiya mutane nan, kowa da kowa wannan na son juna, haka ne. Ba ƙabilanci, ba Bulaji, ba Bahaushe, ba Bume, ba kaza ba kaza, mu duka ɗaya ne. To yanzu duniya ta yi ɗan gaba kaɗan, an ɗauki al'adun Turawa, kowa sheshe nashi. Kaga mutanen mu na da, idan an ce family nan ba wai naka kai gada nuclear ba, ba na ciki ɗaya ba, ba gida ɗaya ba, family anguwa duka ne, gari duka, ku duka 'yan uwa ne. To kaga yanzu ba haka abin take ba.
Duban yanda batun ya yi kamari ne yasa gwamnatin ƙasar Kamaru ta tsara kamfe na yaƙi da ƙyama da kuma kalaman ƙyama a kafafen yaɗa labarai na cikin gida da kuma a shafukan sada zumunta. Wannan kamfe ya biyo bayan wasu labarai na ƙanzon kurege da aka dosa yaɗawa a kan wasu ƙabilu da nufin muzanta su. La'akari da haka ne yasa gabanin a gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi da 'yan majalisu da suka shuɗe a watan Fabrairu a ƙasar, cibiyar kare haƙƙin ɗan adam da demokradiyya Afirka ta tsakiya tare da ofishin yankin na ofishin hukumar kare bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya suka gudanar da jerin shawarwari na tsawon shekara guda tare da abokan haɗin gwiwa domin magance maganganun ƙiyayya a cikin ƙasan baki ɗaya. Muhammadu Awal ɗalibi ne a fannin doka, gani yake cewa
ta ƙasar Kamaru na 241 na hukunta duk wanda ya zagi ƙabilar wani ko addininsa da ɗauri a gidan kaso na tsawon wata shida da kuma tara na jaka 5 zuwa jaka 500. Ayar dai ta ƙara da cewa kowane hanya ka bi don ka ɓata sunan mutum, in a kafafen sada zumunta ne, balma in a kafafen sada zumunta da yanar gizo da talabijin ko radio ka bi don ka ɓata sunan mutum ko don ka sa a gijinin shi. Wannan ayar ta ƙara da cewa ma wannan dokan za ta ninka ma zaman gidan yari kuɗin da za ka biya, je haura ma har miliyan 20.
Ƙabilanci ta hanyar tabbatar da ƙulle-ƙulle ga juna ina iyakanta damar yin musaya a tsakaninsu, wanda zai sanya girman kasuwa ya takura. Wannan yana rage kantuna don 'yan kasuwa ya kuma hana saka hannun jari. Malam Sunusi Sarkin Goro ya farga cewa
yau dai kaga kyamace-kyamacen juna da ake kawowa. Yanzu mu dokan ƙasa ta fito sabuwa wanda gwamnatin ƙasar mu ta kafa, ta ce maganan kyamace-kyamacen nan ya kawo har yana hada tashin hankali kuma yana raba mutane, ba su kasuwanci da junansu. Wannan shi ce shi a gujen ƙabila na zanin sai abu. To alal misali yau kamar mu masu sayar da goro, za mu ce shi mai kawo goro ya kasance Bahaushe? Ai kaga da wuya, a ta kudun ƙasar nan su suke kawo goro kuma da su muke hada-hadan kasuwanci. Yau masu sayarwa a cikin faranti na yawo da shi a kasuwa masu ƙasa, mu Hausawan da zaka samu mu 'yan tsirarru ne a cikin su, amma bai hana mu hada-hadan kasuwancin mu da su ba. Kuma kasuwanci na gudu, su ma da kansu suna jin daɗi, wani in ka sai kayan su ma in ya saura za su ce mata mu bar maka shi, mun sake dawowa mun sake kawo wani kayan tukuna mu karbi kuɗin wannan abin. Yace to yau kaga in mun ce zamu kyamace su kam hakan je yiwu? Ai kaga da wuya, kasuwanci kuma dama abin mu yi mu'amala da juna ne, mun zama 'yan uwan juna, ba wani wannan kai ba ƙabila na ba, a'a wannan kaza wannan kaza shi yasa muka ce to gara dai gwamnati ma tana kokarinta tunda ta kafa sabon doka satin da ya wuce nan na game da maganan kyamatan juna yanzu babu shi a kasar nan
nahiyar Afrika na biyan farashi mai tsoka sakamakon kabilanci da ya yadu sosai abinda ke haifar da tashin hankali ya kuma wargaza zaman lafiya a cikin al'umma saudewa muna jin iyaye suna tsoma baki wajen zabar waɗanda za su aurar da zuri'ansu a nan gaba ra'ayin kabilanci fifita kabila fiye da wata wulakanta kabila akan wata yana haifar da kabilanci da ya bayyana a matsayin sabani na wasu Alhaji Ahmadu Tijjani yace
sai aka wayi gari ba ga Bahaushe bane shi ya tsaya Hausansa ba Fulata ni ma ina Hausansa to gara mu wansa za mu yi Hausan wayancan zamun Fulani amma wani sun mu daga ciki in ka zo ko da yana jin yarenka ta ka zo shena ma nashi yaren ba zai yi naka ba ba zai yi na wani ba ma sai nashi to kaga wannan tafiyar ta riga ta rushe da wasu ana maganar wannan ni ban yadda ba ko shi amma mutane biyu daga ciki ba suke da haƙin wannan ba wani bangare ne guda yake da haƙin wannan abun rushe wannan abun aka dora ta kuma a haka ake tafiya a yanzu ba to don haka ni cewa wai ana hade abin nan babu shi ruwa tana akwai Bahaushiya akwai Babumiya akwai wata kabila dan auratayya ana zaune amma yanzu leka ka gani gara gara ma Hausa suna auren wasu kabilun wasu kabilun ma suna auren wasu kabilun amma wayansu sun kiya su sun ce a tafau ba tafiyan ba za ta yi ba to ban san diga zane wannan asalin abin ba ni wannan ra'ayina ne kuma ba wai ni na fara ba dai wannan mutum ya bincika ya gani abinda na fara haka ne ko ba haka ba duk dan gundun na asali da zai ma bumunci zai ma Hausa zai ma Fulatanci wannan haka al'adan take ko wani gari kuka je ma wasu mutanen daban in kuna so ku yare su za ku yi yarin bumawa da suke garin don wannan ba kowa ne yake ji ba sai ku da kuke wuri waɗansu ma da suke wani wuri akwai yarin wannan wurin asalin mutanen wurin in suna so su yare ku wannan yarin za ka ji suna yi amma yanzu wannan abun
a ganin ƙorarren tafiyar ta lalace barkewan kabilanci idan ba a yi ganga-ganga ba zai iya haifar da taɓarɓarewan siyasa yaƙin basasa rikicin kabilanci wanda zai jefa nahiyar cikin mawuyacin hali ko ta waɗanne hanyoyi masarautar gargajiya za ta iya ba da gudunmawanta domin warware rikice-rikicen sarki Hausawan Gaundare Ahmadu Tanimu ya ƙara da cewa
sarautar gargajiya ai ta riga ta yi komai na maganar zaman lafiyar mutane kabilanci rabu domin ka duba masarautar Gaundare musamman masarautar babba gidan Hayatu Isa mai gari duk wani kabila na da rawani a gidan akwai Hausa akwai Guma akwai Turawa akwai Fulani akwai Lakawa kai har ɗan kan dutse da akwai su ba miliki duk da akwai su sun mufu duk suna cikin gidan sarki kowa na gidan kuma ana da darajar shi ana rayuwa ne an harmoni tare yakan to she dai kuma abin za mu fi kara shi mu rike alkawarin da Allah ya yi wa musulmai in kun bi ni zan gyara muku zaman in ba ku bi ni ba zan bar kuɗin da kuke to wannan kuma ya saura a gunmu ne
a ganin ƙorarren yin banza da zage-zage fin ƙarfin zuciya yin tambaya akan cin zarafi neman sanin wasu ƙabilu yarda da saɓani sun kasance kaɗan daga cikin ababen da za a kula da su domin daƙile ƙabilanci a cikin al'umma Muhammadu Rabiu Damba muryar Amurka daga nan Gaundar Cibiyar Adamawan Kamaru.
To a gaishe ka da wannan maimaicin rahoto na musamman kan matsalar kabilanci a kasar Kamaru. To sai a mana aikin gafara mutumin da Umar Faruk Musa ya hira da shi game da naɗe-naɗe da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta fara yi ba Ahmed Musa Usman bane. Sunansa wato mai sharhi ne kan sha'anin mulki Muhammad Ishaq ko Ishaq Usman. To yanzu kuma sai a saurari Garba Awwal da labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Masoya kwallon kafa kasar jamhuriyar Kamaru sun fara kace na ce akan matsalolin da Samuel Eto'o yake fuskanta a matsayinsa na shugaban hukumar kwallon kafa na kasar FINCAFU yanzu dai ana ganin cewa ya kori tsohon golan kasar jamhuriyar Kamaru wanda kuma shine yake taka rawarsa a fagen kwallon kafa kasar ta Kamaru da ma duniya baki daya Onana wanda yanzu haka shine farkon gola a club din Inter da Milan ta kasar Italia ga abinda Alhaji Abubakar yake fadi akan wannan matsalolin da suke kunno kai a kungiyar kwallon kafa ta kasar Kamaru inda mutabu Lions
abu su daya ya sani ya mayar da hankali ya san mu ne muka zabe shi dai ba rayin shi bane mun zabe shi min ba shi amana ne ha yau ya zo gaban wasan Cameroon shi kuma ya zabi son ba mu ne ya zabi son ba shi kuma yayi confiance a son ya kawo son kamar yanzu mai kiwu mai shanu ya in yana fitar da sanu ya san sanun nan mai garfi wannan baya gani da kyau wannan yana gani da kyau haka mai garfi da lafiya shine yake zaba gaba fara ya fitar dan su ya fito in dawowa in kuma suna dawowa mai garfi ne yake gaba yana ihu su ma ne suna baya su ma sun san abin da yake daidai a ekip nationali me yasa ba su so su yi eto shi ya san lokacin Jamil mun san su ya buga amma kowa ya san kokarin bomane Jamil dai mun san bomane dan jefi da olembe shi eto lokacin shi da ya zo confederation ko ba mu dauka ba confederation da zo olympic mun sani to yayi respecte komai da lokaci ne sun san abinda zai iya ya tafi abinda baya tafiya sun sani domin su ne berger ekip national sun san kowa da kowa wanda zai iya wannan ba zai iya ba son har yanzu muna koka ba mu samu defenseur kamar son ba da kala amma da ya zo mun san 2000 kal a Ghana shine ya kashe mu domin lokacin karfin shi ba ya gare ba zai iya gudu ba bai da karfi a domin a hannun shi ne an kwashe ballon an saka bi ba mu samu kofi a Ghana ba abinda onana yace Nicolas Pulu ba zai iya ba sun yi anan barayin suna yi dole su hada dan wasa kuma ku kawo dabaran ku domin ba dabaran su kada zai yi ba me yasa onana da ya kawo musu dabara yace wannan ba zai yi ba bai zai iya ba sun yi ya gaya musu ba zai iya ba sun ki enona shine ya dauki ballon ya wuce zuwar Cameroon ya zai ya bada pass a gaba ya dawo shi muna ga yadda yana kore ya tafi gaba ya dawo shi ma yana da bukata Lyon innan domin shi ma juciyan shi ne domin lokacin yana club in shi Peiba suna nema suna da matsalan gola suna son yayi national te Peiba babban gola Peiba van der sa ya zo yayi sinye ya gi domin yana da amuru kasan shi shi ma yana da so sunan shi ya haura yana so ayi wasa yadda abinda zai yi me yasa suka di girman kai ne kuma suna so su bata sunan shi ga yadda Allah ya kai shi yau mu duk muna jira in ba mu mutu ba le 10 onana shi ya ni zai representer en wa premier Cameroon gardien camerounais zai kama champion league duniya duk zai zani eto in yana so yayi mishi shiwo zai fadi gaskiya domin Cameroon ba nasi ba leke national ba nasi ba
mama awal garba muliyar amurka daga kasar kamaru
to gaida garba da wannan kuma muka zo ga shirmu na karshe wato labarai amma fa a takeice
an tura sojoji zuwa sassan Dakar babban birnin Senegal a yau Juma'a a daidai lokacin da birnin ke cikin shirin kota kwana koda za a samu ƙarin tarzoma bayan hukuncin daurin da aka yanke wa madugun ƴan adawa Usmani Sonko lamarin da ya haifar da tashin hankali mafi muni da aka gani a ƙasar a baya-bayan nan mutane tara ne suka mutu a rikicin da ya barke tsakanin ƴan sandan kwantar da tarzoma da magoya bayan Sonko a jiya Alhamis bayan da aka yanke masa hukuncin daurin shekaru 2 bisa samunsa da laifin gurɓata matasa ƴan adawar dai sun ce hukuncin da aka yanke wa Sonko wanda ka iya hana shi tsayawa takara a shekara mai zuwa na da nasaba da siyasa ministocin tsaro da ƴan siyasa manyan hafsoshin soja jami'an diplomasiya masu kera makamai da ma manazarta harkokin tsaro na ƙasa da ƙasa daga yankin Asia da Pacific Turai da kuma Amurka ta Arewa sun yi birnin Singapore don halartar taron Shangri-La Dialogue na shekara-shekara wato babban taron harkokin tsaron nahiyar Asia ana sa ran Prime Minister Australia Anthony Albanese zai gabatar da muhimmin jawabi na wannan shekarar a yammacin yau Juma'a
to masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Idris Abdullahi Bako da ya tayi gabatar da shirin da producer mu Julie Lazar Gresham da kuma engineer mu na yanzu Rob McLean ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri wassalam.